Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 2 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji kashi na farko na hira da tsohon kwamishinan zaben jihar Adamawa, Najeriya, Barista Ali Yunusa, koko Ari Yunusa, kan takaddamar da ta gabaci gaggauta bayyana sakamakon zaben gwamna da yayi da kuma takaddamar da ta biyo baya.
Kwamishinoni guda biyu da su yau daga Abuja suka ce su ne za su yi aikin wannan zaɓe. Da shi kenan, tun da mun rage muku kwana da kwanaki mun gama shirin da aiki, shi ne sai na ce a to ai haka ɗin sai suka ce sai dai in koma gefe su yi zaɓe. Na ce a to in ai na yi laifi ne sai a gaya mu saboda me ya faru.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Nijar. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa fada a tsakanin bangarorin sojin Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum 800 su fice daga kasar, yayin da bangarorin biyu suka ci gaba da gwabza fada duk ko da tsawaita alkawarin tsagaita bude wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. Mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Rauf Mawazi, ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 815 hanyar tserewa daga Sudan zuwa ƙasashe 7 da ke makwabtaka da Sudan. Ya bayyana cewa waɗannan alƙaluman sun hada da 'yan Sudan 580 tare da 'yan gudun hijirar da suke fakewa a Sudan ɗin. Akalla mutum 73,000 sun riga sun tsere daga Sudan, a cewar jami'in. Shugaban UNHCR Filippo Grandi ya rubuta a wani sakon Twitter a jiya Litinin cewa kungiyar tana fata cewar alkalman ba za su yi yawa ba, to sai dai kuma ya ce idan har ba a tsagaita bude wuta ba ta yiwu alkalman mutanen da za su arce daga Sudan domin neman tsira su karu. Shirin sasanci da hukumomin Riyadh da na Tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarar a ranar Litinin, yayin da Saudiya ta taimakawa 'yan ƙasar Iran wato wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda, inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata kuma godiya ga haɗin kan Saudiya da Iran. Ahmad Al-Dabais, wani babban jami'in sojan ƙasar Saudiya wanda ke kula da wannan aikin, ya faɗawa Iraniyawan a cikin wani hoton bidiyon da wata kafar talabijin na cikin gida ta watsa cewa ƙasashen biyu ƙawaye ne kuma 'yan uwan juna da can baya, kana su ɗauka daular tamkar ƙasar su ce. Hukumar da ke bada tallafin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia, a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa, a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu. Shirin samar da abinci na duniya yana da alhakin rarraba abinci daga Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran abokan tarayyar Tigray, wacce take tsakiyar fama da yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda aka kawo ƙarshensa bayan tsagaita wuta a watan Nuwamba. Sama da mutum 5 million cikin 6 million da ke rayuwa a yankin sun dogara ne da irin wannan tallafi. A watan da ya gabata, kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito cewar shirin samar da abincin na duniya yana bincike akan almubazzaranci da kuma karkata akalar abinci a Ethiopia, inda kimanin mutum 20 million suke bukatar agaji a sakamakon matsalar fari da rikici. Kada aminta, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu Najeriya, inda tsohon kwamishinan zaben jihar Adamawa, Barista Ali Hudu Yunusa, wanda ake zargi da gaggauta bayyana sakamakon zaben gwamna tun ma kafin a kammala tara ƙuri'u, wanda kuma ya yi watsi da zargin ya yi hira da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, wanda ya fara da tambayarsa yadda aka yi ya yi wannan sanarwa mai cike da takaddama. Sai ya ce
kwamishinoni guda biyu da suka zo daga Abuja suka ce su ne za su yi aikin wannan zaɓe. Da suke nan tun da mun rage kwana da kwanaki mun gama shirin ma'ai, sai suka ce sai dai in koma gefe su yi zaɓe. Na ce to in ai na yi laifi ne sai a gaya mu, sai a gaya mu saboda me ya faru. Muna nan dai ana ci gaba da shirin yin zaɓe, sai muka samu takarda daga shi kwamishina a police da yake akwai sha'anin tsaro wanda ke kamata a kai kayayyakin nan ranar kanar Juma'a ba bane sai ranar Asabar.
Wannan kafin a fara
saboda sha'anin tsaro sai nake tare haka ne kuma shi sai wuto mai takarda aka mu shi takarda muka karɓi takarda ma karanta su ma sai karanta. To ana nan sai aka lokacin muka dawo an zo za a fara tare don sakamakon zaɓe. To mun zanna to shi ne suka ce zai koma sai mai yi abin nan aka na samu aka yi mitin ba da ni ba.
Akwai mitin ma da aka yi wadda ba da kai ba.
Yawwa an yi mitin ba da ni ba da kuma sai aka yi da shi magina a ofis.
Okay.
Za a yi mitin
Ainek office aka yi mitin din ko a wani guri daban?
A nan Ainek office ake yi. Aka yi mitin aka ce to ga yadda za a yi mace a ayin dai zaɓen nan ne zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya na gwamnan nan ma kuma wanda muka yi aka zo aka yi ba a samu an zartar da shi aini ne ne dai kwamishinan zaɓe. Mun zo an yi shirin zaɓe shi kenan sai muka sami rahoto cewa su wannan kwamishinan nawa an gansa a gidan gwamna.
Su waɗannan wanda suka zo daga baya ko wanda suka yi mitin ba ka nan?
Wanda suka yi su ne dama ɗin a yi suka ce an gan su to kana zan ce to ya za a yi kuma ai da kamata a ce su ga aikin da muka zo kuma sun je can gidan gwamna ba. An ce ba na na sai na kamo hanya na dawo. Na dawo na ta. To an ce ne ba a so na kuma ga shi an waye gari shi na dawo. Sai tun da na ga shi an ce ba na nan sai na kira waɗansu kaman jami'an ma'aikata. Muka zanna.
Wato ma'aikata aine ko dai jami'an tsaro?
A ma'aikatan aine ai ma'aikata din kasa akwai sai su akwai kwamishinan police akwai DSS akwai mutanen wanda dai suke harkar tsaro na zaɓe. Sai muka zanna a ce to tun da su gashi dai an zo an yi ce abin nan to ga ni ne dai mutumin zaɓen da na dawo. A ce to sauran jama'a kowa ya watse. Da kowa ya watse a ciki ne sai na ce za mu dawo da safe ƙarfe 11. Tun da dama an ce su sakamakon zaɓe an ce a yi shaƙar marhukuma ne.
Da farko kenan.
Da farko.
Wato barista akwai wani abun da ya kule wa al'umma kai shine an sanar da sakamakon zaben nan akwai sauran ƙananan hukumomi 10 wadda ba su iso ba, wadda da farko ana zaune ana dakon jiran su sai aka daga aka ce sai karfe 11 na washe gari za a ci gaba. To sun iso kafin 11 nan sai kuma aka ji ka zo ka sanar cewa ai ga wacce tici ta samu nasara. To ya aka yi aka samu wadda ta samu nasara bayan akwai kananan hukumomi 10 wadda ba a iso da sakonnin ba a iso da zaɓuɓɓukan su ba?
To ai su abin da suka yi su sun tattara mun kasan tun da mun ce ai duk wanda ya yi dai kana gama zaɓe ka dawo nan. Masu kuma su wato presiding officers sune suka tabbata kawo sune suka kawo sakamakon su na wannan indi wannan abin da muke ci za su tun da fara. Za a kawo shine a kansu ne aka ganna aka yi abin nan aka yi domin mu sun a wurin mun same su da faɗiya.
Okay, a gurin ku ku riga kun ida kammalawa?
Mun gama kammalawa.
Waɗannan 10 daman baya ma cikin tsarin naku lissafin?
In ma ya shi wani nasu ne ai.
To a gaida Salisu Lado, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya buƙaci Rasha ta fice daga Ukraine shugaban ɗan jam'iyyar Republican, ya yi jawabi a jiya Litinin a yayin ziyararsa ta farko zuwa ƙasar waje tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a Jerusalem. McCarthy ya jaddada goyon bayan shiga Kyiv da kuma goyon bayan sojin Amurka ga ƙasar da ke fama da yaƙi, da yake amsa tambayar wani ɗan jarida mai aiki da wata kafar labaran ƙasar Rasha. McCarthy ya faɗa cewa bai amince da abin da Rasha ta aikata a Ukraine ba, har da abin da ya ayyana da kisan yara ƙanana. McCarthy ya jagoranci wata tawagar 'yan majalisar Amurka masu mabambantan ra'ayoyi zuwa Isra'ila, sannan ya gabatar wa 'yan majalisar Isra'ila wani jawabi mai cike da tarihi na farko irinsa da wani ɗan majalisar Amurka ya yi cikin shekaru 25. Daga ƙarshe, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara tattaunawar sirri na kwanaki biyu a Qatar a jiya Litinin tare da jakadu na musamman daga ƙasashe daban-daban akan yadda za a ci gaba da ayyukan agaji a Afghanistan, yayin da Taliban suka ci gaba da sanya wa mata da yara matan Afghanistan takunkumi. Ana gudanar da taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira a Doha a Qatar cikin sirri ne. Jakadu daga kimanin ƙasashe dozin biyu ne, ciki har da Amurka, China, Russia, Saudi Arabia, Pakistan, Iran, India, Qatar da Burtaniya ne suke halartar taron. Gwamnatin Taliban ta yi sukar waɗanda suka shirya taron da rashin gayyatar wakilanta zuwa taron, tana mai cewa an take mata 'yancinta na bayyana matsayarta ga wakilan.
Gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kafin mu ci gaba, a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuɗa gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta jama'a fita, Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da tashinta.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
su wa'inda suka ajiye mun sun ce sai an cika musu kudi sannan za su dauke mu daga nan su kai mu border.
Ni muna nan wani gari ba san sunan garin ba suka ajiye mun baro cikin Katun karfe 11 da wani 11 da aka kamo hanya da suka zo garin nan aka tsaya har yanzu ba a yi muhim ba.
Yau shirin zai haska fitila ne akan halin da ƴan Najeriya mazauna Sudan ke ciki musamman dalibai da ke karatu a jami'o'in kasar daban-daban waɗanda yanzu suke kokarin kubuta daga tarzomar da ta barke a kasar. A daga cikin
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Madalla masare yanzu aka rikicin da ke wakana a kasar Sudan ya shiga mako na uku kuma tun lokacin da aka fara shi kasashen duniya ke kwashe mutanansu zuwa gida musamman ɗalibai domin gudun kada yakin ya ritsa da su. Gazawar hukumomin Najeriya wajen kwashe nasu ɗaliban su kimanin 4,000 na ci gaba da sanya zulumi a zakatan iyayensu da sauran ƴan uwa. Baya ga haka jinkirin na ƙara jefa ɗaliban cikin mawuyacin hali kamar yadda za ku ji a cikin wata tattaunawa ta musamman wasu daga cikinsu ta wayar tarho.
Sunana Zainab Usman Dawo, ina a makarantar International University of Africa wacce aka fi sani da Ifiqiya. Da muka taho hanya mu mota mu mata samu matsala sai da muka yi 10 hours a wani sahara ba gida ba gaba ba gida baya mota mu ta makale a ƙasa sai bayan awa 10 aka iya aka fitar da ita sannan muka dauki hanya. Daga nan dai har muka zo wani gari sunan shi Halfa sai motocin suka ajiye mu a nan ba tare da wani bayani ba kawai dai suka ajiye mu da mu da kayan mu gaba daya kamar inda suka ajiye mu shi car park ne kawai a gefen titi suka ajiye mu.
Wane ne ya turo motocin da suka kai ku wannan wurin Halfa da kike magana?
Daga embassy aka ce an turo motocin. Motoci kaman guda uku aka tura shi jami'an Razin to shine daga nan aka dauko mu.
Kun kai kaman kunawa?
Tunda din mota tana cin kaman mutum 49 zami kaman mu 250 kenan da farko daga baya kuma wasu motocin guda biyu suka ƙara zuwa yanzu dai ina ganin zami wajen mu 800 a nan wurin.
To yanzu da nake magana da ke a wani hali kuke ciki tunda da an kince ba ƙarisa da ku bakin boda ba can a Halfa kuma an ce muku nan saboda an fi samun abinci kuna samun abincin?
Ana samu amma da tsada kuma kusan kowa kudin shi ya kare haka dai halin dai ba daɗi.
Yanzu daga nan inda kuke yaya tazarar zuwa ita bakin boda ko kuma Masar yake?
An ce minti 30 ne a mota amma kuma su wa'inda suka ajiye mun sun ce sai an cika musu kudi sannan za su dauke mu daga nan su kai mu boda. Bayan sun ajiye mu dai bamu gansu ba sai da washe garin ranan ne muka ga yaran motan wanda muke ciki sai ce shine yake gaya mana ya an ba su kudi za su kai mu tun ranar Asabar kenan wannan.
Akwai daga cikin ku da suke magana da jami'an embassy din ma'ana ofin jikalancin Najeriya a Sudan?
An ce akwai wanda suke magana da su.
Me suke ce muku su embassy?
Suna ta ce mana mu ƙara haƙuri za a zo a kama ni tallafi amma dai mu dai har yanzu shiru.
To yanzu menene sakonku misali ga hukumomin Najeriya? Za a ce kun baro Khartoum kun kusan fita daga Sudan ba ku ƙarisa Masar ba.
Mu dai yanzu muna fatan gwamnati ta kama ni ɗauki ta ɗebe mu daga nan ta kai mu boda kuma mu samu mu shiga. Ina fata dan Allah za a kama ni ɗauki da gaggawa.
Sunana Zahara Dauda.
Yanzu wannan hali kuke ciki misali ke a ina kike?
Ni muna nan wani gari ba san sunan garin ba suka ajiye mu don biyan na asuba kudin na asuba a nan da aka yi sallan asuba mun baro cikin Katun karfe 11 da wani 11 dai aka kamo hanya da suka zo garin nan aka tsaya har yanzu ba a yi muhim ba.
Kamar kun kai kuna?
Wallahi ban sani ba akalla kowane mota da yana cin mutum 50.
Kika ce motocin kuma?
Masu kusan 26.
Kamar mene ne matsala ku yanzu?
Matsala ba mu gane da dalilin da sa aka zo aka ajiye mu a nan cikin garin da ba mu sani ba. Shiga ban ɗaki ma sai ka biya kuɗi ka shiga. kusan an tun karfe 4 da rabi ka kirga awa nawa zuwa yanzu muna zaune babu wani bayani ba a tafiya babu wani kokarin bayani wasu sun ce ba a gama biyan kuɗi ba wasu sun ce ana jira yan basin da suka kwana cikin gari mu suka turo mu muka biyo dare muka fito
kaman ba sa tare da ku kenan tafiyar
ba su biyo mu jiya da daddare ba da muka fito sai yau suka tashi
to yanzu tafiyar da kuka yi an ce boda za ku je ko
tamu wallahi ba mu san ta kaman me inda za a ba an dace ba su dan za a idan airport ko boda a gaba Allah
Farfesa Usman Dawo Aliyu na cikin iyayen waɗannan ɗalibai da suka makale a hanya kuma ya bayyana irin zulmin da suke ciki.
Ni farko ina so na sanar da gwamnati na fahimci ana maganar rukunin ɗalibai biyu waɗanda suka je boda da waɗanda suke ainihin cikin Khartoum ake ƙoƙarin fitar da su. Akwai rukuni na uku waɗanda sun bar Khartoum an ajiye su musamman ne inda yarinya ta take tsakaninsu da boda ya kai kilomita wajen 900 gari mafi kusa da su shine ainihin Wadi Halfa yau suna wajen kwana uku a nan kuma ana ta kawo su ma'ana kaga sun makale ba sa Khartoum ba sa boda kuma maganganun jami'an gwamnati ya nuna ba su ma san akwai wannan matsalar ba roƙon da muke shine gwamnati ta himmatu muna yi wa jami'an gwamnati su tsoroci Allah su sauke nauyin da yake kansu su ce shi wa'annan bayin Allah
gaba cikin shirin za ku ji abin da masana hudar diplomasiya ke faɗi game da wannan batu
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai
masaure Farfesa Kamilu Sani Fage masanin harkokin diplomasiya ne da ke koyarwa a jami'ar Bayero Kano Najeriya ya yi tsokaci dangane da jan kafar da hukumomin Najeriya ke yi wajen kwashe ɗalibansu daga Sudan mai fama da rikici.
Wannan yana cikin raunin manufofinmu na siyasar ƙasa da ƙasa domin za ka ga matsala ta taso wanda wasu za su iya warware ta cikin kwana ɗaya ko biyu mu sai ɗauki satattuka wani sa'in ma har watanni ba a je an yi abu ba ma'ana babu wata tsayayyar aƙida da wata manufa cewa idan abubuwa sun taso ga yanda za a tunkare
su. Rashin ƙwararru ne kenan a watakila ma'aikatarmu ta kula da harkokin ƙasashen waje misali ko ofisoshin jakadancinmu na ƙasashen duniya ko kuwa a matsala take.
Ba za a ce rashin ƙwararru ba ne kawai irin dai jin kafa ne da jinkiri da abin da ake kira bureaucracy wato tsarin gwamnati za ka ga wanda zai yanke hukunci sai an tabi a ja kafa har ya zama to dan abin da za a warware shi cikin lokaci kankani mun ka samu domin yaki ake duk wanda ya ga jerin motoci irin wannan zai iya jefa musu makamai kaga an tara su a kashe su maimakon a ce an samu ko jirgi ne an tara su an dauke su cikin lokaci kankani kaman yanda muka ga sauran kasashe suka yi a wasu guraren ita wasu kasashen idan ba su da wannan sukan nemi taimako ko haɗin gwiwa da wasu kasashe a hada misali a ce lokacin da za a yi an kawo jirage wasu kasashe za a iya hadawa a yarjejeniya a dauki yan Najeriya a kai su kasa kamar Misira siyasar kasa da kasa da diplomasiya ta ba da wannan cewa duk wanda suke gudun hijira dole a bude musu iyaka su shiga wata ƙasa don ba za a rutsa da su ba sannan kuma in yan gudun hijira ne suke kowace ƙasa ce in tana da dama za ta taimaka wajen kwashe su a fitar da su daga wannan ƙangi da suke ciki.
Masare da haka shirin yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Afirka mutum ne yantacce, hanshaki kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce.
Wannan haka yake a kuma gaida kwari. Yanzu kuma ga Silabar ma zai shigo da sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa hukumomin Nijar da na Algeria sun jaddada aniyar ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna. Halin taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin Sahel na daga cikin batutuwan da ministan harkokin wajen Algeria Ahmed Attaf ya ce sun tattauna a kansu a yayin ganawarsa da shugaba Mohamed Bazoum a ziyarar da ta kawo shi Nijar a ƙarshen mako. Jaridar ta ce shugaban diflomasiyyar ta Algeria ya ƙara da cewa sun tattauna a kan matsalolin ƙasar Mali da hanyoyin zartar da abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a tsakanin mahukuntan Mali da ƙungiyoyin 'yan tawaye, domin Nijar da Algeria na daga cikin ƙasashen da suka shiga tsakani a zaman sulhun ta waɗannan ɓangarori. Jaridar Ayr Info na cewa ƙungiyoyin 'yan jarida masu bincike da hukumomin yaƙi da cin hanci da ƙungiyoyin fafutuka daga ƙasashen yammacin Afirka sun ƙuduri aniyar tunkarar matsalolin cin hanci da rashawa a wannan yanki. Bayan da suka shafa kwanaki uku suna gudanar da taro a birnin Yamai, jaridar ta ce a ƙarƙashin wannan sabuwar tafiya ɓangarorin sun sha alwashin musanyar bayanai a tsakaninsu, ta yadda 'yan jarida masu bincike da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a za su ƙarfafa gwiwar hukumomin yaƙi da cin hanci da nufin yi wa mahandama da masu cin hanci tsare-tsare a baki ɗayan ƙasashen Afirka ta yamma a wani matakin murƙushe wannan matsala. Saboda haka suka buƙaci gwamnatoci su yi tsayin daka a kan maganar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. Jaridar Lanketer na cewa bayanan fallasar da kotun kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa ta bankaɗo a rahoton binciken shekarar 2022 wani babban ƙalubale ne da ke gaban shugaba ƙasa Mohamed Bazoum. A cewar jaridar, girman ɓarnar da kotun ta kurde kwanta ta gano na nuna cewa dole ne shugaban ya ɗauki matakin kwaskwarewa dokokin da suka kafa ta, da yadda za ta samu hurumin hukunta ministoci da dukkan jami'an hukumar da aka kama da satar kudaden ƙasa, inda kwangilolin bogi suka zama ruwan dare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
To, Ibrahim, a taƙaicen, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa faɗa tsakanin ɓangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum 800,000 su fice daga ƙasar, yayin da ɓangarorin biyu suka ci gaba da gwabza faɗa duk ko da tsawaita alƙawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. Mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Rauf Ma'zu, ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 815,000 hanyar tserewa daga Sudan zuwa ƙasashe 7 da ke makwabtaka da Sudan. Shirin sasancin da hukumomin Riyadh da na Tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarara a ranar Litinin, yayin da Saudiya ta taimakawa 'yan ƙasar Iran wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda, inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata, kuma godiya ga haɗin kan Saudiya da Iran. Hukumar da ke ba da tallafin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia, a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa, a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu.
To, masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma producer mu Salamun Abu da injiniya mu na yanzu Kal, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.